أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسو سرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن شوى تارى دكوتا تشواني سابن شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم ايكو دتنبو يومكو ودن داس كشافي اديني دا بايوازو وغمالا دوم سابن مفتا kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0455 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma kafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 28 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 bayan jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 29 ga watan Mayu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Marijalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akan kallon sai assalamu alaikum maskalan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ta yau kai tsaye zamu shiga cikin shirin namu, inda malam tambayar mu ta farko take cewa menene hukuncin matar da ta yi yaji a gidan mijinta tsawon shekaru, shi kuma bai sake ta ba, ita kuma ta ce ba za ta koma ba, kuma tana ta fita uzurinta alhalin kuma da auren akanta.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهكا إنقواما سكلم ودسول رمى وانا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياجي متتي ياجي تتفقي لنسو باشيكي نونا أولان تيازوك الشيبة كو من دديوا ولا ذاتي شيكالو أجلنسو متقرديبا مجن نناتي سكيتبا باكوتا أكجي aka yi mata hukuncin saki ba, to tana nan a matar shi wannan mutum, kuma haƙoƙinsa na mijinta tana nan a kanta, musamman ma idan yaji ta yi ba wai shi ya kore ta ba, ba shi ya ce ta tafi ba, idan shi ya ce ta tafi to kaga dukkan haƙoƙinta da suke kansa su ma suna nan, amma in ita ta tafi to ta sarar da haƙoƙinta ita, kuma haƙoƙinsa su suna nan a kanta, ba za ta ce dole ai ko mata da abinci ba ko abin nan kula da lafiyar ta ko wani abu nata ba, amma kuma ita haƙoƙinsa da suke kanta suna nan, zaka bai halatta ta fita ta je wani guri ba tare da izininsa ba, ko da iyayenta ne suka ba ta izini suka ce ta fita, matukar ba mijinta ne ba ta izini ta fita ba, to wannan tana cikin laifi, tana cikin saban Allah, saboda duk zurga-zurga da take ba tare da yaddarsa ba to babu shakka wannan tana cikin laifi. Idan ya zanto ko masallaci ne da aka yadda mata cewa a yi musu izini su tafi, annabi ya ce kada ku hana matanku in sun nemi izinin ku zuwa masallaci ku ba su izini, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su fita su tafi masallaci ba sai da yayi maganar izini, sai dai kawai an cewa su mazan kar su hana su fita zuwa masallaci, to in ya zanto masallaci ma sai an nemi izini sannan ake zuwa, ina kuma ga biki ko kasuwa ko dubiya ko wani abu irin wannan, dole miji yana da haƙƙi, matukar dai ba ta koma wajensa ba, wannan fita da take ta yi tana yi ne cikin haƙƙinsa, kuma Allah zai tambaye ta akan wannan.
To sai ita kuma da take cewa malam ya halatta mace ta bijirewa mijinta ga bukatarsa ta san ta zubar da cikin da take da shi, domin kawai baya son yara da yawa, yana dogara da cewa amanar yaran da kuma tarbiyarsu, take cewa kuma gashi su biyu ne a wajen sama yanzu, kuma yana cewa zai ƙara aure alhalin yana cewa kuma baya son yaran da yawa.
To ganganci ne mutum ya riƙa yi wa Allah subhanahu wataala irin wannan, ciki da samun ciki da haihuwa wannan kyauta ce daga Ubangiji subhanahu wataala. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ba da ƴaƴa maza ko mata ko maza da mata, Allah ya ambace su kyauta. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Duk inda akai maganar ƴaƴa zaka ji ana maganar hiba, wato kyauta. To kaga mutumin da zai rika yin wasa da kyautar da Allah subhanahu wataala yayi masa, yayin da wasu da dama suke neman irin wannan sun rasa shekara da shekaru sun kada sun raya sun shiga sun fita sun rasa shi Allah ya bashi amma ya masa irin wannan babu shakka butulci ne da ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala ya masa a maganar cewa mutun ya zubar da cikin cikin matarsa da sunan wai ba zai iya daukan nauyin tarbiyar su ba wannan maganar banza ce tarbiya ba hannunka take ba eh na'am akwai rawa da kake takawa wajen ƴaƴanka su samu tarbiya amma ka sani cewa wannan da taimakon Allah ne Allah subhanahu wataala shine mai taimaka maka wajen ƴaƴanka su samu tarbiya na kwarai akwai waɗanda suke tasowa a gida na mutunci amma kuma su taso da rashin tarbiya ba wai dan iyayensu ba sa kokari bane ko ba su yi wani abu ba a'a haka Allah subhanahu wataala ya zo haka Allah ya kaddara haka ya so annabi Nuhu alaihi salam dan sa kafircewa ya bai gaba daya wannan ba laifin annabi Nuhu alaihi salam bane haka Ubangiji ya ga dama haka Ubangiji ya kaddara haka Allah subhanahu wataala ya so faruwar sa haka ya faru saboda samun wani wanda yake ba na kwarai ba a cikin gida wannan abu ne daga Allah haka nan za a iya samun wanda zai fito ga cikin gidan da yake babu tarbiya shi kuma ya fito da tarbiya ne aka samu mutanen kirki sun fito daga gidan da ba tarbiya ce da su ba ba kuma tsayawa suke akan tarbiya ba da yawa daga cikin manyan kafirar da suka yi fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun haifi ƴaƴa da suka dawo suka ringu musulunci suka yi musulunci aiki a gidan Banu Makhzum irin gidan Abu Jahal ga dan sa na Ikrima dan Abu Jahal ne yana daya daga cikin manyan sahabbai da suka bada gudunmawa a cikin tarihin musulunci haka nan Khalid ibn al-Walid baban sa al-Walid daga cikin waɗanda suka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dan sa ya dawo zama Saifullah al-Maslul haka nan Safwan ibn Umayya shi ma baban sa Umayya ibn Khalaf yana daga cikin waɗanda suka yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ƙarshe dan sa Safwan ya zama cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka taimaka musulunci ire-iren su suna nan da dama a tarihin musulunci waɗanda iyayen su sun yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Amr ibn al-As As ibn Wa'il babban kafiri ne da ya rika nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya amma dan sa Amr da jikan sa Abdullah duka sun zama cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bada gudunmawa don haka taimakon Allah subhanahu wataala yana tare da kowa kuma dukkan wani abin da muke yi muna neman taimakon sa ne akan ko menene ba wai iyawanmu bace ba yi wato kwarewanmu bace don haka mutun ya zubar da cikin matarsa da sunan wai ba zai iya tarbiyar su ba wannan ba daidai bane ya roki Allah ya yi mata taimakon Allah Allah zai taimaka masa wasu ƴaƴan nashi ba su wuce ɗaya biyu ba amma sun gagare shi da kasa tarbiyar su wani kuma Allah ya bashi 30 kuma dukkan su sun taso nagari na kwarai waɗanda suka taimaka wa rayuwar su suka taimaka al'umma saboda haka wannan wani abu ne daga Ubangiji subhanahu wataala ba kwarewar ka bace ba yin ka bane zaka iya zubar da ciki nawa na matarka ka tsaya akan ƴaƴa biyu ko uku su zama maka kuma azaba da bala'i a rayuwarka su waɗannan ukun da kake ganin zaka iya da su Allah subhanahu wataala ya cire hannunsa da kan lamarin su kuma su zama maka jahannama a rayuwarka ta duniya saboda nemi taimakon Allah subhanahu wataala cikin komai kada ka rika yi wa Allah gatsali ka rika yi wa Allah karantsi a cikin lamarin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani rai da Allah ya nufi samuwar sa face ya samu wato babu wani rai da Allah subhanahu wataala ya nufi a haife shi face an haife shi don haka ba ka iya tsayar da abin da Allah subhanahu wataala ya so fitowa sa duniya ba don haka a guji wannan aqida ta irin zubar da ciki haka kawai saboda kawai wai mutun yace shi ba zai iya kaza ba da wannan ne mutanen jahiliya suka rika maka shi ƴaƴan sai saboda in sun zama mata ne za su zama musu abin kunya ko kuma a talauci ba za su iya rike su ba ba su iya ci da su ba saboda mai sau suna ganin su suke ci da su Allah ce duk ba haka bane da ku da su dumu muke ci da ku Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum shi kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoran talauci abinda kuke ci da su abinda suke ci dun mu muke ba ku haka ne yace kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci abinda za su ci da abinda kuma za ku samu dun mu za mu ba ku saboda haka mutun kada yace shi yake yi wa kansa duk lokacin da mutun yace shi zai yi wa kansa to lokacin ne kuma Ubangiji subhanahu wataala zai bar shi da kansa ya ga ya zai yi haka wannan abin da yake ba daidai bane kuma a lokacin da yake gujewa haihuwa kuma yaje karo aure har ila yau to wace zaka haihu zaka aura sai ta zo ta zauna ta ki haihuwa saboda kawai ta biya maka bukatar ka babu shakka wannan magana ce wacce take tarishin kan gado wanda bata dace ba kuma shi ba ita ma bai dace ta biye ta tashi ba matukar tana son haihuwa kuma ta samu ciki to kar ta yadda domin ana yin da'a ne cikin abin da bai zama akwai cutarwa ba ko saban Allah nan zai cutar da ita ya hana mata wani abin da take so wani abin da yake kyauta ce daga Allah subhanahu wataala saboda kawai wani zargin sa da mumu da muna da zatan da yake wa Allah a rayuwarsa
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan mutum ne yake da yaya amma sai yake kiran su da sunan mahaifinsa ne kun shi nasa sunan yace amma ba yayin ne suka canja da kansu ba haka suka taso suka ji ana kiran su da sunan kakansu shi yake cewa shin hakan ya halatta a shari'a kasancewar Allah ya ce a kira kowa da sunan mahaifinsa
asali shine kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ruhum li abaihim wa aqsatu indallah ku kirawo su da sunan iyayensu wato ku danganta su da iyayensu shine yafi adalci ga wurin Allah subhanahu wataala abinda yake haramun gare su su a ce su mace danganta kansu zuwa ga iyayensu wato mutun ya rika jin shi ba zai so a kira shi da sunan mahaifinsa ba don baya so a ce wani ne mahaifinsa sai ya rika kakkauce ma wannan to wannan shine laifi in an riga an san su da wani suna an kirawo su da sunan wani wanda ya rike su ko sunan wani wa yayansu da suka tashi a hannunsa ko wani kawunsu da suka tashi a hannunsa kamar yadda al'ada take gudana idan mutum ya rike dan yayan dan uwansa ko ya rike kannansa in ya tashi sa sa makaranta sai ya sashi da sunansa to da an yi ta yin wannan kafin karantarwar musulunci ta ratsa mutane su gane cewa ba haka ya dace ba to mutum ya tashi a haka ana kiran shi da sunan da ba na mahaifinsa ba kuma ya riga aka san shi da haka takaddunsa do a haka babu laifi ba ya zama wajibi sai ya canza takaddunsa ko sai ya canza sunansa amma dai duk inda ya tashi bayanin kansa zai faɗi waye mahaifinsa wannan shine godiya ga ni'imar da Ubangiji ya masa ta sanin wane ne mahaifinsa mutum ya san wane ne ya haife shi ba ku shakka ne ba ce saboda ka kai ya mutulce mu wannan ni'imar ya riga danganta kansa zuwa ga mahaifinsa waɗannan sun taso na danganta su zuwa ga kakansu danganta zuwa ga kaka daidai yake danganta zuwa ga baba ta wani bangaren tunda dai dun nasaba ɗaya ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana nabiyyu la kadhib an ibn Abdul Muttalib yake cewa ni annabi ne ba ƙarya ba kuma ni dan Abdul Muttalib ne Annabi sallallahu alaihi wasallam jika yake gurin Abdul Muttalib kuma Abdul Muttalib kakansa ne amma ya danganta kansa zuwa ga Abdul Muttalib ba wai dan ya butulce wa mahaifinsa ba ko kuma ya nuna shi baya san kiran kansa da sunan mahaifinsa duk inda yake kiran kansa yana kiran kansa da Muhammad ibn Abdullah fadar su to amma wani lokaci mutun dan ya danganta ka da zuwa kakansa bana babu laifi bane amma ba wai ya haka da niyyar butulcewa dangantaka zuwa ga mahaifinsa ba
to sai wannan yake cewa menene hukuncin ƙetare wuyan mutane da ga mutumin da alwalarsa ta warware ranar Juma'a kuma yana sawun tsakiya ya fita domin saki alwalar ya dawo
ta dole ne wannan abu ne da ba zabin sa ba alwalarsa ta kare ai dole ya fita ya saki alwala dan ya dawo ya samu sallah in ya dawo kuma shi yafi cancanta da wurin sa kan wani annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tashi daga guri sannan ya dawo gurin shine a haƙu bihi akan wani ya zaune masa gurin sa saboda ka in har larura ce ta fitar da shi babu laifi
to sai shi kone ke cewa mallan ina matsayin shiga sahu da yara mata kanana musamman ranar Juma'a
da mata yan mata ko kanana ne ko manya a basu cikin mata yan uwansu na maza kuma tare da maza wannan shine yafi dacewa ba a shigo da mata a cikin gurin maza ba ko da kanana ne bai dace ba kamata ya zanto suna cikin bangaren mata
to sai wannan mai tambaya kuma yake cewa wani lokaci ne idan mutun ya wuce Juma'a wato ba zai samu ladan sallar Juma'a ba sai dai ladan sallah kawai
kamar yaya ban gane ba
lokacin da ya wuce bai je wurin sallar Juma'a ba
a inda an yi sallar Juma'a da shi yana da ladan Juma'a akwai ladan halartar Juma'a da wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda yazo a sa'a farko za a bashi za a rubuta masa kawato kamar wanda yayi kamar wanda yayi layyane da raqumi wanda yazo a sa'a ta biyu kamar wanda yayi layyane da wato yayi sadaka da sa bujiman sa wanda yazo a sa'a ta uku kamar wanda yayi sadaka ne da rago wanda yazo a sa'a ta hudu kamar wanda yayi sadaka ne da kaza wanda yazo a sa'a ta biyar kamar wanda yayi sadaka ne da kwai to sannan kuma lokacin da liman yazo ya fara huduwa mala'iku za su rufe wato mala'ikun da suke rubuta sunan dukkan wanda ya halarci sallah suke rubuta sunan shi a cikin wani kundi na musamman da zarar liman ya hawo minbari ya fara huduwa annabi ya ce to sai su rufe littafin su sai a daina kuma daukan sunan kowa sai dan ka zo ba ka shiga cikin wannan ba amma kuma sallar ita juma'ar idan mutun yayi sallar juma'a da dadan sallar juma'a sai wani cafalalar da aka ambata sa'a daya ta biyu ta uku ta litta ku buce masa
wannan shugaban ka ce ya hukuncin wanda yazo ya samu an fara sallah zai iya karanta addu'ar bude sallah ko kuwa ba zai karanta ba
na'am zai iya karanta addu'ar bude sallah don ita ce shine shigar sallah ta farko sai dai idan ya samu liman yayi ruku'u in yace zai tsaya karanta du'a ul-istiftah zai rasa ruku'u to shikenan sai ya tafi ruku'u kai tsaye amma in yazo same shi tsaye to in yayi kabbara harama zai yi du'a ul-istiftah ko zikru ul-istiftah kamar yadda aka saba
shi kuma wannan yake cewa menene matsayin yin bismillah a bayyane a farkon kowace raka'a na sallar da ake bayyana karatu
abinda ya fi ke sunna ya fi rinjaye a sunna ruwayoyi suka fi karfafa sa shine sitirta wato boye bismillah a farkon sura bakon bayyana ta kamar yanda mazhabin shafi'iyya suke yi yin ta a asirce wannan shine sunna
to ne ke jama'an an haramta kasuwanci a masallaci amma kuma yace ya ga wasu suna yi a farfajiyar masallaci musamman ma a masallatan juma'a shine kaje cin waɗannan masu yin hakan bai shafe su bane
farfajiyar masallaci ba ta da hukuncin masallaci sai idan cikin masallaci ya fita sahu ya zo har inda sahu ya kare in cikin masallaci bai cika ba to farfajiyar masallaci ba ta da hukuncin masallaci wato ba ta da hukuncin cikin masallaci don haka idan mutun yayi wani abu da ake idan aka hana yin sa a tsoriyar masallaci sai ya shi a farfajiyar masallaci babu komai a lokacin amma idan sahu cikin masallaci ya cika sahu ya fito waje to duk inda sahu ya tike to dinnan hukuncin saukunci da yake da masallaci shi yasa wanda yazo juma'a ciki bai cika ba zai zauna a waje to tahiyatul masjid ba ta lazumce shi ba ba dole yayi tahiyatul masjid ba tun a lokacin wannan gurin da yazo ciki bai cika ba bai da hukuncin kwariyar masallaci don haka zai iya zaman sa ba tare da ya tahiyatul masjid ba amma in sahu ya cika har ya gangaro har zuwa inda yazo ya tsaya to hukuncin saukuncin cikin masallaci ne in yazo kada ya zauna sai ya tahiyatul masjid wannan shine hukuncin abinda aka sani koda a masallatai a masallacin annabi misali sallacin annabi wanda ya salla annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salla abinna salatun fi masjidi hadha khairu min alf salatin fi maswa illa almasjid alharam salla a masallacin nan nawa tafi salla dubu a wani masallacin in ba na harami na makka ba to da mutun zai zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika har sahu ya fito har haraba to sai ya salla a wannan harabar to daidai yake da yayi salla a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ba mai samun ladan sai wanda ya shigo cikin kwaryar masallacin ba wanda zai faɗi haka matukar dai sahun ya fita har zuwa inda yayi salla to ladan wannan salla a cikin masallacin ya same shi shi yasa sayyidina Umar yake cewa koda sahu zai kai hasana wato a yi ta sahu a cike madinar a cike ma hijaz kai har a shiga yaman yace to duk wannan sunan sa masallacin shi yasa da aka fada da masallacin duk inda fadada wata shigo to ta sama cikin masallacin zaka shiga masallacin a yanzu yadda yake masallacin madina inda liman yake tsayuwa ba shine baya cikin masallaci lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Masallaci lokacin Annabi shine wannan yankin da rauza take ciki. Za ka ga cewa a gabanta kuma an ƙara wani ƙari a lokacin Turkawa suka ƙara shi. To kaga wannan ƙarin nan ne liman yake tsayawa. To kaga in an da an ce sai wanda yake masjidi hadha, sai wanda ya salla a cikin masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla iya ƙwaryar nan, sannan ya salla a cikin masallaci, to da limamin Madina, limamin Madina da sahun gaba da sahu na biyu, ana da hannu ma sahu na uku, da a ce duk waɗannan ba a cikin masallacin Annabi suke salla ba. Kaga ko a ce limamin da yake janka a masallacin Annabi shi ba a cikin masallacin Annabi yake ba, kaga akwai tashin hankali. Saboda haka in matukar dai sahu ya haɗu har inda aka je to sunan shi masallaci. To haka nan ranar Juma'a idan ya zanto harabar ta cika saboda cikin ya cika, to duk hukuncin ta ɗaya da cikin masallaci, ba za ka yi wani abu na ciniki a nan ba. Amma in ya zama can waje ne, wannan babu komai.
To sai wani yake cewa mallam, ina ne hukuncin bin liman sallah alhali yana saman bene mamu kuma na ƙasa, saboda ya ji a sifatu salat na Nasiruddin Albani ya ce kada liman ya yi sallah a wuri mai tudu.
Ba san gaskiyar abin da ya ce ya karanta a sifatu salat. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallah yana kan minbari, sahabbansa kuma suna ƙasa suna bin sa don su ga yadda yake ruku'u, su ga yadda yake tsayuwa, yake karatu, yake ruku'u. To kaga wannan sallah ne akan tudu, liman tudu su kuma abin nan. Abinda yawancin malamai suka tafi akai shine cewa sallah liman yana sama da mamu, sama sosai, wato sama sosai, wannan makaruhi ne. Wato in ya zanto ya yi sama da su sosai kamar tsawon mutum, amma in sama kaɗan ne wannan babu komai. Wato ɗan ɗani ɗaya ko ɗani biyu, wannan babu komai. Sannan suka ce har ila yau babu komai idan ya yi sama da su ɗin ne saboda koyarwa. Misali kamar wanda yake koyar da wasu sallah ya hau tudu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau tudu ko saboda wata larura, wannan ba babu komai. Amma inda zai yi sama da su din kuma ya salla haka, to suna cewa babu sallarsa ta yi, amma dai makaruhi ne, ba haka ake so ba. Amma sun ce babu laifi in ya zanto sama din kadan ce, wato dan taku ɗaya, taku biyu, wannan babu komai. Ana yin sauki a game da wannan. Wannan shine maganar mafi yawancin malamai game da wannan.
To sai wannan shi kuma yake cewa mallam, ya hukuncin mutumin da ya bi sallah a shagonsa saboda uzurin an bashi jiran dukiya?
A dukiya ba ta hana ka fita ka je masallaci ka yi sallah, sai ka rufe har ka je ka dawo ka bude. To na san dai ba anan kake kwana ba, dole dai kana tafiya ka batta. Ana rufe gurin a tafi a gida, kuma gobe a dawo a bude. To lokacin sallah yayi, sai ka rufe ka je ka yi sallah ka dawo ka bude. Wannan shine, amma ba ka riƙa bi daga nesa ba. In kuma har kana da larurar da ba za ta sa ka iya fita din ba dole, to ka yi sallah kai kadai, ba ka bi ta daga nesa ba, sai ka yi sallah kai kadai a shagon. Ya fi maka sauki akan ka bi ba tare da ka shiga sahu ba. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu liman faridin khalfas saf illa fis saf, ba sallah ga wanda yake warewa ya yi sallar sa a bayan sahu sai ya shigo sahu. Kaga in ba za ka iya shiga sahu ba, to gara kai sallar kai kadai, wannan ta fi sauki.
To sai sakon da ke cewa menene ingancin hadisin da ke cewa raka'a biyu da aka yi da aswaki ta fi fifiko da lada saban, wato da lada 70 da wacce ba ya aswaki ba yayin alwala, da kuma addu'a da aka yi ta a boye ita ma haka, har ma da sadakar da aka yi ita ma ta fi daraja da lada 70 din?
Babu wani hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna fifikon sallar da aka yi mata aswaki da wadda ba a yi mata aswaki ba da wani kayyadajjiyar lada. Babu shakka aswaki a sallah ga wanda zai yi sallah ko ya alwala sunna ce daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma da wanda ya yi wata sunna, to yana da ladan kwaikwayon wannan sunnar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi. Annabi yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartu biswaki ma kulli salah kuma a kulli wudu, ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba da na sa su rika aswaki yayin da za su yi kowace sallah ko kuma yayin da suka yi kowace alwala. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi aswaki, wannan sunna ce idan mutum yayi. Amma babu wani hadisi ingantacce da yake cewa ga fifikon da mai sallah da aswaki zai samu akan wanda ya salla bai aswaki ba. Babu wani hadisi ingantacce. Akwai hadisi da aka ruwaito da dama waɗanda dukkanin su ba wanda ya inganta. Akwai wanda aka ruwaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, akwai wanda aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar, akwai wanda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, akwai wanda aka ruwaito daga Jabir dan Abdullah da sauransu. Wannan ma dukkanin su hadisai ne waɗanda ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Don haka idan mutum ya yi aswaki yayin da ya alwala ya yi sunna, kuma yana da ladan wannan sunnar. Amma babu wani specific wato wani hadisi na musamman da ya ce ga wani lada ko sallarsa ta fita wanda bai aswaki ba sau 70, wannan babu shi. Sannan hakanan sadaka, sadaka sirri. Da Allah subhanahu wataala yana cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairul lakum. Idan kuka bayyana sadakarku, Allah ce ba da lada hakan. Hakan in kuka boye su kuka bawa sadaka wato to al-fuqara kuka bada ita ga talakawa, to wannan ma alkhairi ne gare ku. Wato ita sadaka ta kan sha bamban tsakanin sadaka farilla da wadda ba ta farilla ba, tsakanin sadakar da ake yin ta al'umma da wacce ake yi wa mutane daidai ku. Sadaka farilla kamar zakka ba san boye ta, don zai mutum zai iya shiga zargi na cewa baya sadaka. Shi yasa a da can ita zakka ma karbar ta ake yi, aika waɗanda za su karbo zakkar ake yi daga gurin masu fidda zakka, ba wai su suke yin ta kayan su ba a boye. Aikawa ake yi, shugaba ke aikawa a je a samu. In dukiyar dabbobi ce da mutum, a kirga dabbobin da yake da su, raƙuma ne, shanu ne, ƙananan dabbobi ne, a fitar da abin da yake na zakka a cikin su. In dukiya ce ta azurfa, abin da ce to nawa kake da shi ka kawo, wannan da suke tafiya su ne ake cewa al-amiluna alaiha al-ummal, ko a kira wasu su'at ko al-jubat, wanda suke karɓo zakka daga gurin waɗanda zakkar ta wajaba a kansu. Kaga magana sirri a nan duk bata taso ba. Saboda mutum ya ɓoye ba za a sani ba yana yi baya yi da sauransu. To kaga wannan sadaka ce ta wajibi wadda ta shafi dukkan kuma al'umma. Don haka wannan ɓoye ta ba shi da wani amfani. Sannan akwai sadakar da mutum zai yi ta domin taimakon al'umma. Misali mutum ne ya gina asibiti ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta. Kaga wannan ba mutum ɗaya ka ginawa ba, ka buga shi cikin al'umma. To idan mutum ya bayyana ita kuma wannan sadakar, saboda wasu su koyi da irin aikin da yake yi na alkhairi, shi babu laifi. Saboda anan babu wanda zai cutu da bayyanawar. Dan ka bayyana masallaci da ka gina, ko ka bayyana makaranta ko rijiya ko asibiti, wannan wani ba zai cutu da wannan ba, saboda wani abu ne da kai shi saboda dukkan wani mai bukata. Akwai kuma sadakar da zaka bada ita ga wasu daidai ku, to anan sirrantawa yafi. Sirrantawa yafi ita kanta waccan ta kai ta dan al'umma. In ka sirranta, in kana jin tsoron riya, to ka sirranta din yafi, don kada ka fada cikin riya. Amma in ya zanto baka jin tsoron riyan kuma kana fatan idan wasu ire-iren ka ko cikin abokan ka ko cikin suka ga aikin da kake na alkhairi, wani ma zai yi sha'awa, zaka motsa ma wani imanin sa, shi ma ya ga cewa to wani ma yayi da bai kai ni arziki ba, bai kai ni samu ba, ni kuma me zai hana in yi? To wannan kaga yana da kyau. Amma in ya san cewa riya za ta shiga, to shi ma anan ya boye din yafi masa alkhairi. Sai sadakar da kake yi wa ɗaiɗai ku, wato taimako ne kake ba ma wani a matsayin taimako, sadaka, to anan boyewar yafi bayyanawar. Ko dai kana gudun kai kada ka ɓata aikin ka da riya, ko kuma ma baka tsoron ka ɓata aikin ka da riyar, amma kuma shi wanda kake bayyanawar kana masa anan kana cutar da shi. Shi yasa Allah ce wa in tukhfuha sai ce wa tu'tuhal fuqara, wajen boyewa sai Allah ya ambace mabukatan da ake taimakawa, amma wajen bayyanawar sai Allah bai faɗi mabukata ba, saboda wata sadaka ce da ake yi ta din al'umma. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya, amma da aka zo boyewar sai aka ce wa in tukhfuha sai aka ce wa tu'tuhal fuqara, wanda dan ai maka ishara zuwa ga cewa dukkan sadakar da kake kiran wani talaka ko wasu talakawa ya duka ba su, to kayi ta a asirce dan ka kiyaye musu mutuncin su, yafi dadi. Domin wani yana da bukata, amma in ya san cewa za a yi terere da shi, za a nuna shi, zai ji ba zai iya karbar wannan abu ba, duk da gashi yana da tsananin bukata. Kaga in har tsananin yasa ya karba, to ya karba tare da yana cutuwa kuma, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu la tubdu sadaqatikum bil manni wal adha, kada ku lalata sadakokinku da goli da kuma cutarwa. To saboda gudun ka a cutar da wanda ake taimakawa ko wani mabukaci, cutar da shi ko dai ta hanyar ya karba a haka amma yana jin ba dadi, ko kuma ta hanyar ya hakura duk da yana bukata saboda ganin za a haska shi, za a nuna mutane. To kaga anan boyewar ita ce ta tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane da za a sa su a inuwar al'arshi ko a inuwar Ubangiji ranar da babu inuwa sai tashi. A ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, ya boye yayi sadaka, ya boye sadakar ta yadda hannunsa na hagu ma bai san abin da hannunsa na bayar na dama ya bayar ba. To kaga wannan kaiwa matuƙa kenan wajen sitirta, wato asirta sadaka ta yadda duk kusancinka da wani ma bai ma san kana yi ba. Na'am.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatuwar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma duk kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Za mu dora a cikin shirin nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Dawa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita cikin al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa. To malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malama tasa tana da saurin fushi, abinda bai kai ta yi fushi a kaiwa ma sai ta yi har ma ta kasa yin bacci. Shi ne ke tambaya malam da Allah wata shawara za a ba shi akan haka.
Sai da yana fusata ta, na san tana da saurin fushi. Mutumin da yake da saurin fushi, fushi yana kasancewa ne daga shaidan galibi. Galibi shaidan shi yake jawo fushi. Sai yasa da wani ya yi fushi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san kalmar da mutumin can in ya faɗa zai daina jin abin da yake ji na fushi. Da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, aka gaya masa ya ce ba zai faɗa ba saboda girman kai da munafici. So fushi yana da alaka da rurawa. Akwai ɗabi'a ta halitta da Allah ya yi mutum yana fushi, amma shi kuma shaidan yana shiga ta wannan hanyar wajen ya ga cewa ya ƙara rurawa mutum abin nan. Yasa mutum in ya yi fushi ake son ya ambaci sunan Allah subhanahu wataala, wannan ambatan Allah din zai sanyaya masa zuciyarsa, kuma zai kori shaidanin da suke so su yi amfani da fushinsa wajen abin nan. Sannan wanda yake da fushi, wanda yake zaune da shi sai ya sanyaya zai mu'amala da shi. In ya ga ya yi fushi shi sai ya kwantar da hankalinsa, kada shi ya yi fushi shi ma wannan ya yi fushi, to shikenan sai kaga an samu wanda taɓarɓarewa abubuwa. Amma idan shi ya yi fushi to shi sai ya ƙasa, in ya yi ƙasa yana lallashinsa, to babu shakka wannan zai sa fushin nasa ba zai yi tasiri sosai ba. Amma shi fushi asali ɗabi'a ce, Allah yake halittar mutane da ita. Wani nashi fushin yana da tsanani, wani kuma tsakatsaki, wani kuma ka gan shi kamar ma baya fushi.
To sai wanda yake cewa malam shi ne ya buge wata mace wadda take arniya a hanya, har ya tsaya sai wasu arnayan wanda suka ce kar ya tsaya domin shi ma za su kashe shi, sai ya tafi daga wajen. To da baya da ya bincika sai aka ce masa ai wannan da ya kada idan ta mutu. Shi ne ke tambaye malam zai yi azumi sitin koko ne ya kamata ya yi?
Zai dai diya, ba azumi. Wanda ba musulmi ba, ba azumin kafara ga bisa kisa da aka yi masa na kuskure. Amma dai akwai diya da in ƴan uwansa suka nema za a ba su. Diyar wanda ba musulmi ba, doka ta musulunci rabin diyar musulmi ce, za a ba su diyar sun musun ce sun yafi shi kenan.
To sai shi kuma wannan, ko kuma wannan take cewa mata suna son ya ribam su daure gashin su sai kansu yayi tudu, to shin kike tambaye mallam shine abinda annabi yake nufi da tozan raƙumi
asminatul bukht albukht raƙuma ne masu tudu masu tozo guda biyu kaga a cikin raƙuma akwai da tozan sa daya akwai kuma da tozan sa guda biyu to matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana akan su wanda yake cewa za su zo ranar gobe kiyama ya sifanta su kafin ranar alkiyama za su zo sinfani min ahli nari lam arahuma ce wasu mutane ne ɗan wuta guda biyu ko kala biyu wanda ban gansu ba daga ciki ya faɗi waɗannan mata ce za su zo kasiyatun ariyatun za su zo ga su da kaya a jikinsu amma tsirara suke ma'ilatin mumilatin suna tafiya da rangwada sannan kuma suna ƙoƙarin jan hankalin maza dan masu wucewa ko masu kallon su su bi su da kallo ko su ja hankalin su ko masu ƙoƙarin jawo wasu mata ma su lalata su duk yana karkashin mumilat to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'usuhunna ka asmi minatil bukht kawunan su kamar tozayen raƙuma raƙuma sune raƙubul bukht sune raƙuman da masu tozo guda biyu aga tozo ɗaya abin nan to su waɗannan za su tara gashi ta gaba ta baya daga tarin gashi ta gaba da kuma ta baya ba dan ko ba saboda su ja hankalin maza ko kuma su ja hankalin duk wani mutum inda duk suka wuce a ga wani kamanni na su sabani yadda aka saba ganin ya mace to wannan shi ake nufi ba wai sa ribon ba kada wani fassara shi da ribon kuma har a taba ana fatawa cewa ribon haramun ne ribon abinda ake nufi da ribon daure gashi kai ya wawatsu mace mai gashi ta sa ribon ta daure gashin sa in ta sa dan yayi tudu dan ribon din iri-iri ne akwai wanda ba buƙatar yayi tudu musamman mace da take da gashi ba buƙatar sai ta ƙari abin nan akwai kuma wata kira ribon din da za a ƙara shi tare da tsumma dan kai yayi tudu to kaga wannan ya zanto mace budurwa tana yin wannan tana yawo kaga akwai yaudarar wanda za su fito neman aurenta ta nuna kamar gashi ne da ita alhalin ba haka take ba to wanda ya shiga karkashin yaudara baya halatta amma dai ribon shi a karan kansa baya cikin wannan abin da shi hadisin yake nuna ba
to sai wanda yake cewa mallan yana ganin wasu daga cikin mutane suna yi wa ya musu shampo ko kuma dyeing ma'ana sirna shi ne ke tambaye mallam menene ya halaccin haka
shampo yana nufin su shafa masa abinda zai yi laushi yayi lele wannan babu laifi yana cikin gyaran gashi in dyeing kuma yana nufin sa abinda yake kala ba baki ba shi ma babu laifi amma baki wannan ba yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da aka kawo mahaifin sayyidina abubakar yake cewa su canza masa ya gabaɗaya abin nan gashin sa fari fat annabi ya ce a canza masa gashin sa da wani kala amma a guji baki waje tani bus sawat saboda haka ba ya dace a yi amfani da bakin bakar kala amma za a yi amfani da wata kala ba wannan ba laifi
to ne ke ce mallam mutum ne ya kai matsayin girma amma kuma yana fama da rashin lafiya ta sickle cell baya iya yin azumi kwata-kwata shin mallam ya zai
shikira in yana in baya zai iya yin azumi yana da abin da zai ciyar sai ya ciyar kullun ya ciyar da miskini daya in ba shi da abin da zai ciyar shikenan azumin ya faɗi da kansa
wannan kuma take cewa mallam mace take zuwa ganin likita da aka yi scanning sai aka ga yaron da za ta haifa zai zo da wato wani sauyin halitta a jikinsa rashin wata gaba daga cikin gabobinsa kenan kuma ana ganin idan aka haife shi hakan zai rayu a wahalci shi take tambayar ya halatta shi wannan cikin azubar da shi
idan bai kai wata hudu ba bai kai kwana 120 ba wata hudu shine lokacin da ake busawa jariri rai yake ake busa masa ruhi to in ya kai wannan lokacin har an busa ruhin sa to baya halatta a zubar da shi baya halatta a zubar da shi dan zubar da shi ma'ana sa kisan rai wanda haramun ne idan bai kai wannan abin nan watan farko ko wata na biyu aka samu wannan tabbaci ta hanyar wasu ƙwararru waɗanda suka san aiki suka kuma gwaje-gwajen da suka tabbatar da cewa ko kuma suka samu ƙwaran zato zannun rajih cewa yana ɗauke da wato na kasa da ba za ta iya barin shi rayuwa wacce take mai sauki ba zai sha wahala. To wannan babu laifi in an zubar a daidai wannan lokacin kafin ya kai wata hudu, amma in ya kai wata hudu haramun ne. Duk cewa shi ma kafin wannan kafin wata hudun akwai shi cikin malamai kamar Sheikh Bin Baz yana ganin bai halitta a zubar ba, wani wani abu ne da daga Allah kai dai kana zaton kamar haka din ne kuma yana zuwa ba hakan bane. Kuma in ma ya zo hakan ne Ubangiji ya so halitta su haka ya jarrabe shi a haka, Ubangiji ya yi nufin jarraba su a haka, wataƙila akwai abin da Ubangiji yake nufi da shi da yi masa wani kyakkyawan sakamako a lahira. Amma dai wasu yawa da cikin malamai suna ganin in bai kai marhalar wato bai kai zangon hurare ba wato kwana 120 to ana iya zuwarwa in an samu tabbaci ko an samu zato mai ƙarfi akan cewa yana ɗauke da wata nakasar da rayuwa a irin ta zata wuya, ko kuma ma ya kai wata hudu din kuma barin sa a cikin wato barin sa zuwa lokacin haihuwa uwar zata shiga cikin wani yanayi ko zata rasa rayuwarta, to anan akan yi irtikabu akhfid dararai shine a zubar da cikin sa domin a tsirar da ran uwar sa mahaifiyarsa da zata haifi shi kenan.
To sai wannan kuma take ce malam mutum ne ya mutu ya bar mata hudu, uku sun haihu da shi, ɗaya kuma bata haihu da shi ba, to bayan rasuwar sa ita wadda bata haihu da shi din ba sai ta tashi ta koma wani gida da inda take zaune ita kadai. To sai akan samu cikin abokan sa masu kawo gudunmawa su ce a baiwa marayu, wani lokacin kuma su ce a ba iyalan mamacin, shi take ce suke cewa shin tana da haƙi a cikin duk abin da aka bada, duba da cewa yawancin masu badawa suna badawa ne saboda kulawa da ƴaƴan da ya bari.
Yawanci a urfi a al'adance idan mutum ya rasu ya bar matarsa da ƴaƴansa to taimakon da ake bayarwa duka har ita matar, matuƙar ba aure ta yi ba ko kuma tana tare da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyarta, inda har suka ba da abin nan to yana shafar ita. Amma in ta yi aure ko kuma tana da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyarta ko kuma suka yi tansisi su masu bayarwa cewa ƴaƴan muke nufi, to shikenan sai abin ya taƙaita akan ƴaƴan. Amma in ba haka ba, misali yana da rai yana kula da wata yayarsa, misali tana gidan da kuma matarsa da ƴaƴansa sai ya rasu, sai yake ka taimako a ce a taimaka iyalin wani, to har yayarsa da take gidan ita ma iyalinsa ce lokacin yana da rai kuma shi yake kula da su, to ba za a hana haramta mata ba a ce ai ƴaƴansa kawai za a bawa, a'a ita ma za a taimaka mata matuƙar dai yana taimakonta lokacin da yake da rai. Wani yayi nasin yi nasi suka ce wannan na ƴaƴan wane ne muka bayar, to shikenan sai a takaita akan wannan.
Sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa menene hukuncin fitsarin mage, domin yace yana da mage a gida kuma takan yi fitsari akan kaya wani lokacin ko kuma a ƙasa ko akan abin sallar ma.
Mage tana dabbobi, tana daga cikin dabbobin da ba a halatta cin su ba, wata ba haramun ne cin mage, tana da fika suke farauta da ita a halatta a ci a ci namanta. Fitsarin duk abin da ba a cin namansa to najasa ne, duk abin da namansa ba halal ba ne to fitsarinsa najasa ne, duk abin da namansa halal ne to fitsarinsa ba najasa ba ne. Haka fitsarin dabbobi da muke cin namansu, raƙuma, shanu, awaki, abin nan, tumakai, duk wannan fitsarinsu ba najasa ba ne. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda ai sallah a madaurar kananan dabbobi, yace ka ai a madaurar abin da gurin da ake daura raƙuma ba dan najasa bane gurin, a saboda guri ne da shaydanu suke halartarsa.
To sai wannan yake cewa malam sun kasance suna karatu ne a kasar India, yace amma kuma lokacin daukar azumi ya zo ko kuma yin sallar azumi ko layya, yace kasar ma baki daya ba sa dauka a karo na farko ko da an ga wata, sai da lalle bayan washe gari tukuna za su yi. Yace kuma sun fahimci cewa suna yin hakan ne saboda kawai su saba da Saudiya. To shi yace to shin malam su za su dauki azumin ne lokacin da aka gani a wani waje ko kuwa za su biya da suka ga kasar suna yi? Sun yace idan sallah ma ta zo za su yi ne ko kuwa za su jira kasancewar suna da yawa su ƴan Najeriya musulmai a kasar?
A ka'idar azumi daukan sa da aje shi ana yi ne da ganin wata, ba da lissafi ba, ba kuma da kalanda ko wani tsayayyen abu ba. Annabi ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi saboda ganin sa, ku aje kuma azumi saboda ganin sa, saboda ganin wata shike sa a dau azumi, ganin sa kuma shike sa a aje azumi. saboda in har kasar suna saba ma wannan doka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za yi musu biyayya ba ba a yin biyayya ga abin da ya saba wa doka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fa man shahida minkum shahr da Allah yace fa man shahida minkum shahr fa liyasumhu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru wannan ita ce dokar Allah duk kasar da ba ta tafiya akan wannan doka to ba za a yi biyayya gare ta ba akwai wasu kasashe musamman su waɗannan kasashen sukan yawanci sukan yi ta'amwa to da gangan haka suke ma sawa a kalandar su idan yau Saudiya suka dau azumi to su sai gobe in yau Saudiya suka yi azumi to suka yi sallah to kuma su sai gobe wato suna ƙara kwana ɗaya ɗaya an riga an sani automatic kawai dai ana jiran yaushe Saudiya zai tu kuma su kuma sai gobe kaga wannan ba shari'a Allah suke bi ba san zuciya ne don haka kamar waɗanda suke baki a kasar sai su dubi kasa mafi kusa da ita da wannan kasar su yi aiki da ganin su sai su yi amfani da ganin su kamar da suke cikin India sai su yi amfani da ganin Pakistan ko su yi amfani da ganin Bangladesh misali ko Nepal dukkanin su kasashe ne da suke tare da makotaka da India kuma kasashe ne na musulmi saboda haka sai su yi aiki da ganin watan waɗannan aka zo ajewa shi ma in suka yi su ajiye da ganin watan na abin din su illa iyaka kawai kar su bayyana sallar su dan gudun kasu cutu daga waɗanda suke zaune a kasar su
to sai wannan yake cewa ko kuma take cewa gidansu yana bayan masallacin juma'a shin ya kamata su bi sallar juma'a daga gida a matsayin su na matan aure
bai halatta ba in za su sallar juma'a sai dai su zo ba bai halatta daga gida su rika bin sallah ba ko ta juma'a ko ko kamsu salawat Annabi sallallahu alaihi wasallam duk gida bin nan matan sa duk gidajen suna cikin masallacin sa ne yasa ma kowane gida zai shiga masallaci akwai kofa direct da ya bude kawai zai shigo cikin kwariyar masallaci amma da haka baka ji cewa matan sa daga nan suke bin sallah ba inda ana haka da duk sai mata Annabi su rika yin sallah salloli daga gidajen su din daga su ga katanga ce kawai ta raba zaka ba halatta in mace tana so ta yi sallah ta tashi ta je masallaci ta shiga gurin da aka kebe domin sallar mata amma ba daga gidanta ba
wanda yake cewa mallan ya halatta a musulunci mutun ya bada diyarsa a matsayin kyauta idan ya halatta akwai wani tsari da musulunci yayi akan hakan
ba a kyauta da mutun aure ana buƙatar sadaki cewa atun nisaa sadaqatihinna nihla cewa ataitu hunna ujurahunna saboda abinda ake bawa mata kyauta ce abinda sadakin su kyauta ce daga Allah gare su ba halatta wani hana su wannan kyautar da Allah ya ce a ba su haƙƙin su ne Allah su yake danganawa abin ya ce ujurahunna sadaqatihinna yana da nufin nasu ne ba na ma iyayen su ba ba na iyayen su maza ba ko iyayen su mata ko kuma waliyan su ba nasu su matan ne to kaga abin da yake naka wani ba zai dauki kuma ya ce yayi sadaka da shi ba saboda ka ba wani wanda zai uba ya ce yayi sadaka da isa wannan babu shi a musulunci yana iya yi wa mijin sadaka da abin da zai ba wa isa sadaki wato in yana so ya taimaka wa mijin ne ce to sadakin da zaka ba ta na dauke maka ma na gashi zan baka kai kuma ka ba ta da sadakinta kaga nan ka taimake shi ne amma ita ba a sare mata da saki ba babu auren da babu sadaki a cikin sa da auren da aka yi shi ba sadaki shar aka shar'anta ba sadaki to wannan aure bai yiwu ba aure ne da bai dauru ba saboda ka babu maganar mutun na iya sadaka da yassa
to sai wannan shi kuma yake cewa mallan ya hukuncin kulla ciniki ta waya kamar WhatsApp ko kuma wata manhaja da ta yanar gizo ga wanda yake zaune a cikin masallaci
yana zaune yana masallaci na itikafi ko kwa dai kawai yana zaune a masallaci shi masallaci guri ne da aka ware don ibada kuma aka hana ciniki a cikin sa wanda duk ka ji shi yana ciniki a cikin duk wanda ka ji shi yana saye da sayarwa a cikin masallaci ka ce kada Allah ya baka riba to dukkan wani abin da zai bayi zuwa ga kulla ciniki ko abin nan saye da sayarwa a cikin masallaci to wannan duk abu ɗaya ne ko ta waya za a yi shi ko ta Facebook za a yi shi ko ta WhatsApp za a yi shi ko ma ta wani platform za a amfani da shi wajen kulla shi a cikin masallaci haramun ne ba wai an ce sai in baki da baki bane amma in a rubuce ne ka harba masa ya harbo maka ya halatta wannan ba halatta saboda in mutun yana son yayi ciniki sai ya fita waje yaje kulla cinikin sai da masallaci guri ne da ake so a shagalta da abinda ake so ayi a masallaci na ambaton Allah da zikiri da sallah da karatu alqur'ani
to sai wannan tambayar take cewa shin mala akwai wani nassi na alqur'ani ko hadisi da ya tabbatar da cewa gado ba shi da albarka kamar yadda mutane suke faɗa
ba sani ba inda aka ce gado ba shi da albarka Allah shi ya raba da kansa abinda baya da albarka me yasa Allah ya raba da kansa duk abinda Allah ya shiga cikin sa to yana da albarka kaga bai yi albarka ba to an yi wani abin da Allah yake cire hannunsa daga cikin wannan abu kuma ko menene Allah ya cire hannunsa ba zai albarka ba kuma ko me Allah ya sa hannunsa a ciki zai albarka
shi kuma ne ga jama'a ina son karin haske game da musulmin da yake cutar da kafiri ba tare da haƙinsa ba kuma har ya sanadiyar rayuwarsa menene hukuncin sa
haramun ne wani ya cutar da wani kafiri ko musulmi shi ita cutarwa ba a ce kawai musulmi ne kaka cutar da shi kowa ma kaka cutar da shi ko dabba ce karewar ma wani abu wanda bai da ma hankali ko dabba ce ballantana mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad karramna bani adam saboda ka baya halatta ka cutar da wani wanda yake da yake ba musulmi ba musamman ma ana tauna shi lafiya Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya cutar da ya kashe mu'ahad wato kafirin da aka yi alkawari da shi ko ake zaune da shi lafiya to ba zai shaki kashin aljanna ba saboda ka haramun ne ka cutar da wani wanda ba musulmi ba saboda yana ba musulmi ba saboda ka cutar da wani haramun ne qat'an kuma wane ne shi
to malalai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da sakonninku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp a kan lambar 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shehi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh